بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ولنا لربا قدوغة وطن رجب هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ذو دبودة لدري حدود 30 دقيقة وندي دي دا قوم شاشدة دوطن شدة دبوبيو دا قوم za mu tashi a ci gaba da karatunmu na Kitabul Arba'in An-Nawawiyya. Za mu tashi hadisi na 11. Na'am, ayyuhal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دع ما يجيبك الى ما لا يجيب. رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح.
معنى النووي عن ابي محمد الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوقع حديثي لغا أبو محمد حسن دان علي بن أبي طالب جيكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما بدأ دنسا ودلي لنسا رضي الله عنه قال ياتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk, ka bar abinda yake sa maka damuwa da take kai ga kokonto, ka koma zuwa ga abinda baya sa maka damuwa da take kai ga kokonto. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidhi, da Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. Wa qala Tirmidhi, kuma Tirmidhi ya ce wannan hadithi ne hasan sahih. An-Nasa'i da Tirmidhi suna cikin malaman da ake ce ma ashabus sunan. Ina ji mun taba magana a farkon darasin da muka yi na karatun wannan littafi cewa littafan sunna sun kasu zuwa kashi-kashi. Akwai sihah, littafan da masu su suka sa musu suna ko suka yi sharadin cewa ba za su fidda wani hadithi ba sai sahihi, kamar su sahih Bukhari da sahih Muslim. Akwai kuma wasu littafan da ake ce ma littafan sunan, a ce sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah. To da Nasa'i da Tirmidhi suna daga cikin wato masu wannan. Nasa'i sunansa Ahmad Ibn Shu'aib, ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 311. Shi kuma a Tirmidhi sunansa Muhammad ibn Isa ibn Sawira, shi kuma an haife shi ya rasu a hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam tana 279. Malamin shi Abu Isa a Tirmidhi yana cewa wannan hadithi hasan ne kuma sahihi. A tsarin malaman hadithi da can kafin su Tirmidhi, akan ce hadithi ko dai ya zama sahihi ko kuma ya zama da'ifi. Daga Abu Isa a Tirmidhi aka fara samun wannan istilahi, duk da cewa akwai hasan din baba ba, amma shi ya fi amfani da shi hadithin da bai kai darajar wato sahihi ba, amma kuma ba da'ifi ba ne, ko saboda ta'addudin hanyoyin da aka rawaito, to yake ce masa hasan. To kuma akwai hadithin da yakan wasafta da hasan kuma sahihi a lokaci guda. Daliban ilimi ne da suka karanta abinda Abu Isa At-Tirmidhi yake nufi a cikin littafin da ya bayani abubuwan da suke da alaka da wannan, za su san wannan mas'ala din. Mu koma ga wannan hadithi. Wannan hadithi Malam Nawawi sai an karbo shi ne daga Abu Muhammad Al-Hasan dan Aliyu. Al-Hasan shi ne Hasan dan gidan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu, wanda jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato da ne ga Fatimatu binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha wa sallam da ne na Fatima don haka kun ga jika ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwansa al-Husain wanda daga nan mutane suka samu al'adar idan an haifa musu ƴaƴa tagwaye sai a ce Hassan da Hussein dinda dai su waɗannan Hassan da Husseinin ba rana ɗaya kafi su ba tagwaye bane yau a tsakanin su akwai shekara guda ko da ɗan watanni don haka ba wai duk tagwaye dan an haifi tagwaye sai a ce musu Hassan da Husseini ba ka iya sa ma ɗanka sunan Hassan ko ba tagwaye bane yau ka iya dan sa ma ɗanka sunan Hussein ko da wato ba tagwaye bane wannan yana daga cikin manyan wato mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa son su a zuciyarsa sun kasance lokacin suna yara ƙanana da Hassan da Hussein suka shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla tare da jama'a yana sujada su hau gadan bayan su hasu hau wuyansa sai ya dauke su ya aje gefe sannan ya miƙe wannan duk yana nuna irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake son su manyan mutane ne a musulunci kuma soyayya su wajibi ne akan kowanne mutum musulmi bai halatta musulmi ya sami wato wani gilli a zuciyarsa dangane da wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda mun tabbata hakika manzo sallallahu alaihi wasallama yana matuƙar son su yana daga cikin abinda sahabbai suka sani na haƙƙin waɗannan bayin Allah ahlul baiti musamman manyan su Aliyu da Hassan da Hussein ƴaƴansa wata rana Abubakar radiyallahu anhu yana tafiya sai ya ga wannan Al-Hassan har ya dauke shi ya dora shi a kafadarsa yake wani wata ƴar waka yana cewa bi abi shabihun bin nabi wa laysa shabihan bi ali yace ubana fansa ga wannan mutumi da wannan yaro da ya dora akan kafadarsa kunga sayyidina abubakar yake cewa mahaifinsa fansa ne ga hasan saboda wannan nuna maka cewa manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su abubakar su umar suna ganin girman ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ba babu gaba tsakanin su kuma ba su kyamace su ba shi yasa ya dora shi akan kafada yake cewa ubana fansa gare shi yayi kama da annabi bai yi kama da ali ba ma'ana don ana cewa a halittar Allah a cikin al'umman nan babu mutumin da yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin Al-Hassan dan Aliyu ita wannan magana ita ce abinda Abubakar yake nufi yake cewa ubansa fansa gare shi kamar yadda yake cewa bai yi kama da babansa Ali ba kamar yadda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam wata ran ya kalle shi yake cewa inna ibni hadha sayyidun wannan dan nawa da kuke gani shugaba ne wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimin kuma wata rana Allah madaukaki zai yi sulhu da shi tsakanin wasu manyan kungiyoyi guda biyu da za su rikici tsakanin su da juna wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga lokacin da za a yi likici da ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Muawiya radiyallahu anhu akan wato ba da jinin ko kuma hukunci akan waɗanda suka kashe Uthman mun san dai wannan kisa bayan rasuwar Uthman ibn Affan bayan Khawarijawa sun zo sun kashe shi ƴan tawaye na farko da aka taɓa samu a tarihin musulunci suka zo suka shiga gidan Sayyidina Uthman yana karatun Al-Qur'ani suka kashe shi to a lokacin nan al'umma ta yi ijma'i gaba ɗaya bayan kashe Uthman babu wanda ya cancanta ya zama khalifa sai Ali ibn Abi Talib ba dan komai ba sai saboda dama shi ne wanda ya rage daga cikin waɗanda Sayyidina Umar lokacin da ya rasu ya ware su mutum shida yace su je su shawara a tsakanin su su zabi daya ya zama shine khalifa ina jin kun san wannan gaskiya mun san tsarin hawa khalifanci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai bar nassi akan wani cewa shine zai zama khalifa bayan sa, babu wannan nassi din, nassi na kurkuru kuma wanda ya tabbata daga gare shi da inganci babu. Amma akwai isharori da dama da suke nuna Abubakar radiyallahu anhu shi ya fi cancanta ya zama khalifa a bayan sa, kamar yadda muka ga in zai yi tafiya ko kuma ba shi da lafiya yakan cewa muru Ababakrin yusalli bin nas, ko umarci Abubakar ya salla da mutane. Kuma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zabi Abubakar, yayi shekara biyu Allah ya karbi ransa. Shi kuma da ya zo rasuwa sai ya wasiya ya ce ya zabar wa mutane Umar bin Khattab ya zama shine khalifa gare su, har mutane suna ce Abu Qatada Abu Ubaida ke cewa ka zaban mana wannan mai tsanani mai zafi, sai yake cewa in Allah ya tambaye ni me yasa zan ce na zabi wanda nake ganin yafi ƙarfi yafi aminci wato a cikin wannan al'umma ne, kuma abinda wato al'umma ta yi shaida da shi kenan. Shi yasa Umar sai ya zama shine khalifa bayan Abubakar. A lokacin da rasuwa ta zo wa Umar radiyallahu anhu sai ya zaɓi mutum shida. Mutum shidan nan su ne Talha da Zubair da Abdurrahman bin Auf da Sa'd ibn Abi Waqqas da Uthman bin Affan da Ali ibn Abi Talib. Yace ku je ku yi shawara tsakaninku ku zaɓi ɗaya daga cikinku ya zama shine khalifa. Yace ga Abdullahi dan Umar nan in kun ga dama ku shawarce shi amma ba shi da haƙƙi, ma'ana kar ku ba shi ya zama shine shugaba. Suka je kuma suka yi shawara daga cikinsu duka suka watsar suka ce sun haƙura sun bari. Talha da Zubair da Sa'd ibn Abi Waqqas suka ce sun haƙura, saura Abdurrahman bin Auf shi ma ya ce ya haƙura ya bar waɗannan mutum biyu. Shi kuma ya je shawara da mutanen Madina kwana uku bai bacci ba yana bin mutane yana shawara wa kuka yadda ya zama khalifa a kanku. Sahabbai a zamanin nan suka yi ittifaki akan Uthman bin Affan. Yazo shi Abdurrahman bin Auf ya kama hannun Uthman bin Affan ya daga ya ce ya sa shi shine khalifan musulmi baki da. Kuma Ali ibn Abi Talib a lokacin shine farkon wanda ya dauki hannunsa ya dora ya mubayya'a ga Uthman lokacin da Abdurrahman bin Auf ya wato bayyana shawarar musulmi baki daya. A lokacin nan kun ga aka yi ittifaki akan Uthman. Uthman ya shekara 12 yana jagorancin al'umma, kuma Ali ibn Abi Talib yana cikin manyan masu wato ba shi shawara da yardarsa da amincewarsa. Lokacin da Uthman aka zo aka kashe shi, kun ga babu rikici akan cewa Ali shi zai zama mai shi zai zama khalifa, domin shine kawai ya rage a cikin waɗancan wato waɗanda suka Umar ya ayyana. Amma me ya jawo rikicin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin da na kawo? Akwai Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a lokacin shi kuma yana gwamna a Sham, wanda tun a zamanin Umar yake wannan gwamna din, ba zamanin Uthman ba, ba Uthman ne ya sa shi ba. Amma lokacin da aka kashe kuma da Uthman ya zo sai ya bar shi a matsayin gwamna a madadin khalifa a Sham. In an ce Sham ana nufin Syria ta yanzu da Jordan da Lebanon da kuma Palestine, su ake ce ma Syria a Sham. To a lokacin nan Muawiya shine gwamna a wurin. A lokacin Muawiya ya aiko wa Ali ibn Abi Talib a matsayinsa na khalifa, ma'ana ya yadda da shine khalifa, ya ce zai yi mubaya'a gare shi a matsayin khalifa ne kawai in har ya kama mutanen da suka kashe Uthman ya yi musu hukunci. Don mutanen da suka fito suka kashe Uthman, bayan sun kashe Uthman sai suka koma goyon bayan Ali ibn Abi Talib lokacin da wannan abubuwa suka faru. Shi yasa yace sai ya kama su ya musu hukunci sannan zai masa da'a. Wannan ijtihadin Muawiya ne haka ya gani. A wurin ra'ayin malamai na sunna gaba ɗayansu sun ce abinda ya fi dacewa da shi ne Muawiya ya haƙura ya yi mubaya'a ga Aliyu, sannan kuma sai a zo a kama waɗanda suka yi wannan laifi sai a musu hukunci. Wannan kuma dama shi ne ra'ayin Aliyu a matsayinsa na khalifa, domin a babban hali irin wannan ba a yin tawaye ga wanda yake shine khalifar musulmi da aka wato yarda akan sa. Duk da shi Muawiya istihadin sa ke ba da nufin ai tawayen ba, amma cewa ba zai sallama ba har sai an yi wancan abu. Abu sai ya kai ga rashin yarda, wannan bai yarda ba, wannan bai yarda ba, har waɗanda ba mutanen kirki ba suka shiga ciki, har aka rura wutar yaƙi, har aka zubda jini tsakanin wannan ɓangare da wannan ɓangare. Aka yi yaƙi da daɗewa, sai da ya zama cewa shekara 4.5 da Aliyu bin Abi Talib ya yi a kan khalifanci ba a zauna lafiya ba, yau ana nan gobe ana nan, wato ba a zauna ba a yi ko da jihadi. Ƙasa guda ɗaya ba a dawo da ita ta kakirai, ba a ƙwato ta ta dawo ƙarƙashin musulunci ba saboda wannan tashin hankali ɗin, ma'ana jihadi ya tsaya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ɗannan nasa wato Al-Hasan Allah zai yi sulhu ta hanyar sa tsakanin waɗannan abubuwa, waɗannan ɓangarori guda biyu. Me ya haifar da wannan sulhu? Lokacin da abubuwa suka kai suka kawo, sai da ta kai Khawarija wannan suka ce wai menene zai mana maganin wannan fitina, sai suka zaɓi wasu mutum uku daga cikinsu. Daya ana ce masa Abdurrahman ibn Muljim, aka ce shi ne zai je ya kashe Aliyu. Aka ce waɗannan ɗagutan guda uku sai an kashe su sannan a zauna lafiya. Inji Khawarija suna nufin waye ɗagute guda uku? Suna nufin da Aliyu ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma Amr ibn al-As da yake gwamna a Misra a lokacin. Sai suka zaɓi mutum uku suka tura su su ji kowa ya je ya kashe mutum ɗaya daga ciki, kowanne aka bashi nasa. Wanda aka turo shi ya kashe Ali shi ne wanda na gaya mu, kuma ya yi sa'a Ali ya fito masallaci ya same shi ya yanke shi a wuya kuma ya kashe shi. Wanda ya je wurin Amr ibn al-As a Misra shi kuma bai same shi ba, lokacin bai samu ba shi da lafiya, ya sa wani kharija ya zo ya salla a madadin mutane, sai ya zama cewa shi aka kashe a madadin Amr ibn al-As. Wanda ya je wurin Muawiya shi ma sai bai samu ya kashe shi. Shi a lokacin nan al'umma gaba ɗaya ta haɗu a kan cewa Al-Hasan ɗan Aliyu shi zai zama khalifa. Muna fatan muna jin kuna gane yadda abin ya faru. Al-Hasan ɗan Aliyu ya karɓi khalifancin wannan al'umma kuma ya ci gaba da mulki, amma duk da haka saboda tashin hankalin shi da ya tasiri a cikin mutane bai tsaya ba, yau a yi nan gobe a yi nan, ana ta tashin hankali har sai da wata shida. Wata shidan nan ba a samu wannan nutsuwa ba. Damuwa da ta dame shi akan cewa me zai hana wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koma ɗaya a daina rigima, shine sai ya yanke shawara zai sallama wannan shugabanci ga Muawiya ya zo ya zama shine khalifar musulmi, shi ya koma gefe ya haƙura. Wannan abu da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa wannan danawa zai yi sulhu tsakanin ɓangarori guda biyu masu rigima da juna. Ina fatan mun fahimci asalin magana. Yawwa, to tun daga nan shine aka samu wannan shekara da Muawiya ya karbi khalifanci, aka samu ta suna amal jama'a, shekarar haɗin kai. Kuma sai da yin shekara 20 babu tashin hankali, babu ko ina, duk ƙasashen musulmi sun zauna zaman lafiya da kuma adalci, babu zalunci da ƙaunar jama'a, jama'a kuma suna son sa. Shekara 20 ba magana ta waye, ba wai saboda wato irin ƙarfin masu tsananin wato su tankwasa mutane da ƙarfi din da mulki, Muawiya ba irin waɗannan mutanen bane. Yana cikin mutane masu tausayi ga al'umma, kuma ya bada misali sosai wajen shugabancinsa. Ya yi gwamna shekara 20, ya kuma yayi khalifa shekara 20, shekara 40 yayi akan wannan mulki. To amal jama'a din nan ita ce wannan shekara da wato Al-Hasan ibn Ali ya sallama wato khalifanci. Waɗannan abubuwa da suka faru su ne suke tabbatar da cewa lalle da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wata takarda ko ya faɗa da baki cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ne zai zama khalifa a bayansa, ba Abubakar ba, ba kuma Umar ba bayan Abubakar. To lalle da Aliyu da kansa ya faɗi wannan nassi din, ya ce kai ku saurara, annabi fa ya ce ni ne bayansa. Haka nan kuma da Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib bai fito ya sauka ya ba da wannan shugabanci shi ma ga Muawiya ba, da ya ce wannan abu ai haƙƙin gidanmu ne, ba zai fita ba, haramun ne ya zo ya koma zuwa wani. Ina fatan mun fahimci waɗannan. Yana cikin abubuwa na hankali da akan bayyana wa masu ra'ayin da ya saba ma irin wannan musamman wanda har yake kai su ga su kafirta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwa wanda ba su kai ga wannan irin abun ba. Allah ya sauke. Yawwa, yana cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin wannan hadisi din akwai wani tabi'i sunansa Abil Haura Rabi'a ibn Shayban As-Sa'di, shine tabi'in da ya rawaito wannan hadisi daga Al-Hasan ibn Ali. Yazo wata rana ya same shi yake cewa, me zaka iya tunowa daga abin da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Malaman hadisi sukan faɗi cewa wannan uslubi din da zamu ji an ce hafiztu min rasulillahi ko an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakan faru ne daga kananan sahabbai lokacin da suke yara kanana, idan suka ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda ba a karbar riwayar su lokacin suna yara, to idan suka girma suka balaga in za su yi riwaya sai su ce ya haddace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ya nuna cewa kad la yakunu maqsudan bihi, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi faɗi wannan hadisi ba lalle ya zama cewa shi ake ruwaita wa hadisin ba, amma dai ya haddace daga abin da ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganganu. To shi wannan Abu Abul Haura shine yake tambayar Hasan, yake cewa lokacin da kake karami me kake iya tunowa ka haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai yake cewa na haddace kaza da kaza. To akwai wani a wasu riwayoyin akwai hadisin yafi wannan tsawo, a ciki ne ya kawo hadisin nan na kunutin sallar wutri, Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita, har zuwa ƙarshe. Asalin wannan addu'ar an samu ta ne daga Hasan, kuma a wannan hadisi din a ƙarshensa shine faɗi cewa ya haddato tare da waccan addu'ar, ya haddace kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mun gane wannan shine asalin wannan hadisi din. Wato ya ce da shi ka bar duk abin da ke saka kokonto. Asalin ar-raiba ko ar-riba, abinda ake nufi ar-raib shine al-qalaq wal-ittirab, wato damuwa da kuma rashin nutsuwa a zuci, shi ake nufi da raib. Wanda wannan abu shi kan sa kokonto a zuciya, to duk abin da zai sa maka kokonto a zuciyarka ka bar shi, ila ma la yaribuka, ka koma zuwa ga abinda baya saka kokonto, baya saka damuwa, kuma kake nutsuwa da shi. Wannan hadisi kamar na faɗa rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa qala Tirmidhi hadisun hasanun sahih. Malamai suna magana akan cewa ƙarshen wannan hadisi kai kafin in je wannan a riwayar Tirmidhi akwai ƙari bayan ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya ƙara da cewa fa inna sidqa tuma'ninatun wa inna al-kadhiba ribatun, ya ce domin kuwa ita gaskiya, faɗin gaskiya da aikata gaskiya natsuwa ce a zuci, ita kuma ƙarya da aikata ta da kuma faɗinta shi kuma kokonto ne a zuciya. Wannan shine cikon hadisi din kamar yadda riwayar Tirmidhi take. A riwayar Ibn Hibban shi kuma cewa yayi fa innal khayra tuma'ninatun wa inna sharra ribatun, domin kuwa alheri natsuwa ne, sharri kuma rashin natsuwa ne, kuma kokonto ne. Wannan dai yana cikin abubuwan da suka zo a lafazin. A nan za a yi tambaya me ake nufi da abubuwan da suke sa kokonto. Malamai suna cewa wannan hadisi zai shiga cikin kowanne babi, zai shiga babin abinda mutum zai gani a zuciyarsa, zai samu a zuciyarsa na kokonto dangane da tauhidi da aqida, ya rika jin shaitan yana waswasi, zai fa masa waswasi a zuciya, shin akwai kaza ko babu, irin waɗannan abubuwan abinda mutum zai yi shine ya watsar da su, ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, kuma ya koma zuwa ga abinda yake shine sarihin wato alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abinda malamai suka bayyana na aqida. Akwai kuma abinda zai iya zuwa mutum a babin halal da haram, duk abinda baka san hukuncinsa kurukuru ba, domin zaka ga cewa duk abinda ka san hukuncinsa halal ne shi kurukuru babu rikici, sai ka ji ranka ya kwanta ya nutsu, zaka dauka kashi wannan abu. abun kuma da ya zama cewa haramun ne kuru-kuru shi ma zuciyarka zaka natsu cewa wannan bai dace ba sai ka rabu da shi amma abinda kake kokoncin halaccin sa ko haramcin sa to wannan shine abin da ke sa ka damuwa a zuciyarka ka ji babu natsuwa babu kwanciyar hankali ka ci ne ko ko ka bari ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bamu wannan umarni cewa ka bar abin da yake sa ka kokonto ka koma zuwa ga abin da baya sa ka kokonto idan ba mu manta ba wannan hadisi yayi daidai da hadisin da ya gabata da muka karanta na mustabihat ko yawa domin duk wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu umarni akan cewa mu bar duk abin da ke mana kokonto innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas dan haka umarni ne ashe na shari'a duk abinda baka san hukuncin sa ba to karka kutsa cikin sa ka saurara sai kai tambaya ka san menene hukuncin sa sannan sai ka aikata wannan ya shiga kowanne babu sannan har yanzu akwai abubuwa da sukan taso wa mutum a babin yaqini da rashin yaqini idan mutum misali ya tabbatar da yana da alwala misali a babin ibada sai kokonto ya zo masa cewa yayi hadisi ko bai yi ba me ya kamata yi idan yana da yaqini cewa yayi alwala me abin da zai yi sai tsaya akan yaqinin sa yayi watsi da wannan kokonto din yawa ba zai dakatar da yaqinin sa ba domin me kaidar malamai ta al-yaqinu me la yazulu bi shakki duk abinda aka samu yaqini akan sa to kokonto baya busar da shi yawa dan haka duk abinda kake da yaqini dan ka samu kokonto al-aslu shine kai watsi da wannan kokoncin ka zauna akan yaqinin ka wannan ya nuna mana saukin addinin musulunci babu tsanani a cikin sa abinda ka san shi kuru-kuru kai aiki da shi wanda baka sani ba ka bar shi ka je ka nemi hukuncin meye malamai ko meye Allah madaukake hukunci wato akan sa Allah ya samu dace wannan a takaice shine ma'anar wato wannan hadisi din daga cikin fa'idojin da zamu ji na wannan hadisi akwai madalla alaihi labdu man taraka al-insana lil min tarki al-insani lil ashiya'i allati yartabu fiha ila al-ashiya'i allati la yartabu fiha wannan Sheikh Al-Uthaymeen ya ambace shi daga cikin fa'idojin wannan hadisi kamar yadda yake a littafin da ke hannunku cewa wannan hadisin ya nuna mana cewa duk abin da kake kokonto kai watsi da shi ka koma kan abin da baka kokonto da'iman ka ne san shi kokonto kokonto sharri ne yawa sharri ne a aqida sharri ne a ibada sharri ne a mu'amala ka rabu da shi ka koma kan yaqini kuma wannan yana nuna yana gaya mana wani abu har yanzu daga cikin abin da zamu fa'idanta malamai suna cewa duk mutumin da yake kan wani addini ba addinin musulunci ba ko wani irin addini ne to zaka same shi yana da kokonto a zuciyarsa da wahala ka samu cikakken yaqini a zuciyar wanda ba musulmi bane shi dangane da addini ya ji cewa lalle wannan addini shine addinin da wato zai tsere da shi suna raya haka suna fada ma da bakin su amma ina magana ne akan ololo can cikin zuciyarsu waɗanda suka musulunta daga cikin kafirai da sun ba da irin wannan labarin suna cewa a cikin suke da kokonto ba su da nutsuwa akan abin nan da suke domin kullum mutum ya kwanta zai yi tunani akan abubuwan da aka gina addininsa a kai zai ga cewa in ba su da ƙarfi ba su da dalili mai ƙarfi daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji damuwa sai ci anya ko addinin namu gaskiya ne to sai kaga wasu abubuwa suna damunsa shin me zai hana ne ya koma addinin gaskiya sai rike tunanin wasu abubuwa na rayuwar duniya sune za su dakatar da shi haka nan idan mutum ko da musulmi ne in ya zama ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake ba yana kan wata hanya wanda ba daidai ba ta kauce wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yana ji cewa eh abin nan fa haka malaman sa suka karantar da shi to zaka ji a zuciyarsa ba shi da nutsuwa yana da yawan samun damuwa daga yaji an magana akan wani abu zaka ji ya damu cewa da shi ake sai ga ya tafi yawo yana neman ina zai samu hujja akan aqidar da yake tafiya akai amma wanda yake kan biyayya tantagariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka san ba shi da kokon kokonto dai akan mabadi usulin abinda aka gina addinin sa akai zai iya samu akan abin da shafi ibada yayi kaza ko bai yi ba ko abu kaza halal halal ne ko haram za iya samu amma asalin kokonto a addini da wahala ka same shi in dai ba irin wasu wasi na shedan wanda kuma baya rabuwa da daya daga cikin mutane daga cikin abu kuma har yanzu na wannan fa'ida a wannan hadisi annal insana ma'murun bi istinabi ma yad'u ila al-qalq umarni ne na wannan addini Allah madauki ya bamu umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu umarni cewa mu bar duk abin da ke jawowa zuwa ga damuwa duk abin da zai jawo a samu damuwa da rashin nutsuwa a zuci to ka kusance shi ai ka nesance shi kada ka kusance shi kai nesa da shi matukar irin nisan da zaka yi domin babbar natija a rayuwar dan adam sakamako babbar da zai samu shine zama cewa ya rabanta a wannan duniya ya samu nutsuwa ya samu alaka mai kyau da Allah kuma a ranar tashin alkiyama Allah ya karbe shi ya sa shi a aljanna to duk abinda ba zai kai ka ga ka samu aljanna ba zaka ji cewa bai nutsu a zuciyarka ba to kai kokari ka rubu da shi kuma duk wata hanya da wani zai iya hana ka karbar abinda yake gaskiya ka kyale shi kai tunanin haduwarka da ubangiji ka tsaya kai tsam da haduwarka da ubangiji ka ga cewa ka nemi hanyar gaskiya ka bita saboda kai ne kawai zaka yi wato amsa abinda za a zo a tambaye ka akan sarana tashin alkiyama الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم yana da wani wata ɗan risala karama da ya rubuta sunanta alqaid ila tasfihi alqaid tana cikin littafin sa da ya rubuta at-tankil da ya rubuta akan al-kautsari wani daga cikin manyan malaman bid'a a wannan karni din da aka samu a ciki ya faɗi wasu hanyoyi manya-manya da yace suna daga cikin manyan dalilan da sukan sa wato ko suke hana wani ya karbi gaskiya daga wani kuna taba ga mana wannan yana cewa daga cikin abubuwan da sukan sa wani ba zai karbi gaskiya daga wani ba shine kallon matsayin shi wannan din me ya ga ma gaskiya wani sai kalli cewa shi yana ga idan fa ya karbi gaskiya daga bakin wannan to yalzam shedan ya ta kawo masa kokonto a zuciyarsa cewa kaga ke lalle zai zama cinan yanzu ashe wani ya fi ni ilimi in hannu yadda na karbi wannan magana daga wurinsa idan na karbi wannan gaskiyar na bar abin da na tashi iyaye da kakanni akai ko kuma abin da malamai na suka koya mini na koma kan kiran da wannan bawan Allah yake yi wato ashe kenan yana nufin wannan mutumin ya fi malamai na ilimi to wadannan manyan kofofi ne da shedan yakan gitta a zuciyar mutum sai hana shi karbar gaskiya sai ce kai gaskiya ba zai yi ashe wannan ya fi kowa ilimi bane gaskiya ba zan karbi maganarsa akwai hanyoyi irin wannan sun kai guda 12 da malamin ya faɗa daliban ilimi suka koma za su fa'idanta da wadannan irin abubuwa din ina fata Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan abin da ke shine gari mu ji hadisi na gaba
قال المعلم رحمه الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حكم الاسلام للمرء تركه ما لا يأمن
تركه
ما لا يأمن
نعم
حديث حسن رواه الترمذي وخير المتفق
نعم wannan hadisi shine na 12 daga cikin jerin hadisan da al-Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ya tara mana a wani littafi na daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim wanda ya sa mu suna kitabul arba'in yace an abi hurairata an karbo daga abu hurairata radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi daga cikin kyawun musuluncin mutum barin sa ga abin da bai dame shi ba barin sa ga abin da ba ruwan sa barin sa ga abin da ba shi da wani sha'ani da shi Abu Huraira mun san wane ne shi ko ya sunan sa عبد الرحمن ابن صخر يوا الدوسي يا رسول يوشي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا نوع هم سند تقص باين هجرة wannan ina jin an ambata mana a ran da muke magana a kansa ko daga cikin sababin yawan riwayar sa shine tsawon rayuwar da ya samu bayan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu rasu a shekara ta 58 shekara ɗaya suka rasu da Aisha radiyallahu anha shi sa wannan shi ma yana da cikin sababin yawan hadisan Aisha bayan kasancewarta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta dade bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu hijira tana nawa bayan hijira da shekara 10 ko hankinan ashe shekara 48 Abu Hurairah yayi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 48 Aisha ta yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani mai neman ilimi a al'ummar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan zo gun waɗanda suka fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji maganganun da ya faɗa a rayuwarsa waɗannan kuma suna daga ciki in a waje ne Abu Hurairah ne cikin waɗanda suka fi lazuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida kuma Aisha tana cikin waɗanda suka fi lazuntar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka wannan suna da cikin dalilan da za a ga cewa ana yawan ruwaitar hadisai daga Abu Huraira da kuma Aisha da kuma sauran sahabbai din shi yasa mun ga wani zai iya ce wani daga cikin abubuwan da zaka ji wasu suna faɗa me yasa ko hadisan wasu ko a ce hadisan Ali baya ko hadisan Fatima baya sai kace musu abun ba haka bane hadisan da aka rawato daga Aliyu sun fi hadisan da aka rawato daga Abubakar da Umar yawa rashin karatu ne mutane yasa sai kaji ana ta faɗa abin nan sai mutum ya dauka wasu hadisan nan wata masana'anta aka je aka zo na aka kikkiro su kai kowa ya faɗi abin da ya ga dama ba haka bane idan mutum ya san ilimin hadisi da irin da wahalar da malamai suke sha ko suka sha wajen tara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗi irin wannan maganar na tuhumar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zaka ga wani daga cikin masu neman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafiya kamar a ce ya tafiya daga nan zuwa Maiduguri a kafa zai tafi ko kuma ya tafi in a doki in ya samu ba dan ko ba dan ya je gun wani malami dan ya karbo wani hadisi kwaya daya ya ji labari wani malami ne ba wanda ya ruwato shi daga cikin malaman gari kaza sai ce bari ya je can ya karbo wannan hadisi kuma idan aka ruwato wannan hadisi daga wurinsa sai an bi waɗanda suka gaya ma wancan malamin shi ma ya faɗi wanda ya gaya masa shi ma har zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai an san shi ina ji na taɓa gaya mana cewa duk wanda ka ji an faɗe shi an faɗi sunansa a cikin littafan nan na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su Bukhari su Muslim idan ka ji an ce haddathana wani dan wane to wannan wani dan wanen an san sunansa da sunan babansa da na kakansa da yaushe aka haife shi da a ina yayi karatu su waye malamansa su waye ɗalibansa wace shekara kuma ya rasu kuma yaya ƙarfin haddasa take idan ba mai ƙarfin hadda bane shine zaka ji an ce malamai sai su ce a wannan hadisin da'ifi ne ko a ce an sami yankewa a isnadi sai a zo a ce an haddathana fulan an fulan an fulan wani ya ba mu labari daga wani kuma kowa fa da sunansa da sunan babansa sai aka zo kan wani sai wani ya ce ya manta wanda ya bashi wannan hadisin amma dai shi wancan din ya ce daga wani ne sai a ce wannan hadisin je ka riƙe kayan ka ba su to da haka aka tara hadisin ba magana ce da wai idan kowa ta tattaro abin da ya ga dama sai ya kawo sai a karba ba yawa da haka akwai buƙatar ɗaliban ilimi su karanta babin mustalahul hadith ko littafin da aka rubuta akan mustalahul hadith wato ilimin sanin wani hadisi ne sahihi da'ifi da kuma sanin mazajin da aka karbo hadisai a wurinsu za su fahimci cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye ta kamar yadda ya kiyaye alqur'ani yawa kiyayewar ita ce ba wai a ce wai babu wani hadisi da'ifi a cikin littafin ba haka ake nufi kasancewar malaman daga an kawo hadisin da ba daidai ba za su gane sai wannan ba daidai bane wannan shine kiyayewar mun fahimta yawa za a bincika a sami Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah wanda ba su lazumta ma kansu fidda sahihi ba kamar Bukhari da Muslim sai a duba a cikin isnadin sai ka sami ga wani mai raunin hadda sai ka sami mai kaza sai a ce a wannan hadisi da'ifi ne su ma kuma sun ruwaito da sanin cewa wannan mutum yana da wannan halin saboda suna ruwaito wa malamai ne malaman da suka ga isnadin sun san matsayin wato wannan hadisi din ina dai wato jan hankalin ɗaliban ilimi mutum kada ya zauna haka kawai baya karatu kuma a ce zai magana a babin wannan irin ilimi din kada ka shigar da kanka in baka da ilimin wannan fagen na sanin ilimin hadisi ka zo kana zancin cewa wannan hadisin ya saba wa Qur'ani zaka yi watsi da Qur'ani ko ba ruwanku da Qur'ani yan Qur'aniyuna da muka mance irin waɗannan da kuke ji ana fada har a samu su ga suna fada zaka ji suna cewa ba sa kabbara harama ba sa sallah irin ta mutane wa aidin babu a cikin alqur'ani saboda ko shubha da wato shedan ya jefa a zuciyarsu kuma ta hanyar wasu mutane waɗanda ba su yi karatu a hannun malamai masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi karatu akan wato manhaji mai kyau ba Allah ya tsare mu malamai suna magana akan me ake nufi da husnul islam in an ce musuluncinka mai kyau ne nan kun ga an ce waye min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni daga cikin abin da zai sa musuluncinka ya zama musulunci ne mai kyau shine me kabar abin da ba ruwanka kabar abin da bai dame ka ba zamu zo mu magana akan me ake nufi da abin da bai dame ka din amma kafin nan suna cewa me ake nufi da shi kyan musulunci din shin musulunci akwai mai kyau ne akwai kuma mara kyau koko ana nufin akwai mai kyau sannan kuma akwai mafi kyau wanne ne duk musulunci ne mai kyau ne amma kuma me akwai abin da yake yafi kyau yau to suka saba akan wannan zuwa kashi uku wasu malaman suna cewa abin da ake nufi da husnul islam shine alqiyam bil wajibat mutum ya riga aikata wajibi duk mai aikata wajibin da Allah madaukaki ya wajabta masa a kansa to sai a ce wannan mutumi musuluncinsa mai kyau domin bai bar abin da Allah madaukaki ya umarce shi ba a kuma kar mu manta dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito mana daga Allah subhanahu wataala a cikin hadisi qudsi da yake cewa man adali waliyan ko faqad azantuhu bil harb har yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi kuma da zamu zo mu yi ahadithi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu da nafi so ba irin ya kusance ni da farilla nafila tana da kyau Allah na so annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tana da muhimmanci kuma zaka samu karin lada amma idan mutum baya tsaye da farilla to ba amfanin yin nafila mun fahimci wannan kafin mutum ya zama cewa zai rika jin dadin yana nafila to lalle ya zama cewa yana tsayuwa da farilla wasu malamai suka ce abinda ake nufi da kyan musulunci mutum shine ya zama yana tsayuwa da farilla wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ihsani ai abinda kyan musulunci shine ihsani wannan ihsanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisin jibril menene ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wasu malamai suka ce wannan shi ake nufi a wannan gurin da husnul islam kyakkyawan musulunci shine ya zama cewa wato kana bauta ma Allah da irin wannan muraqaba din kamar yadda zamu zo mu magana akan wannan abu insha Allah a darasin mu na salatatul usul insha Allah darasi na gaba ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa duk da cewa kai baka ganin sa to shi yana ganin kawowa wannan duk da cewa baka ganin sa ta akidi ne tunda da ma an ce kamar kana ganin sa duk abin da aka ce kama ai ba shi ne asalin ba ko ba haka ba yawa to dan a tabbatar maka cewa ba fa ka ganin sa to amma ka rika ji kamar kana ganin sa a gaban ka ka rika